Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan ranar Litinin 18 ga watan Nuwamban shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfar Radio na birnin kuma san kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin da muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wasu mahara dauke da muggan makamai a kanin raƙuma sun kai hari suka kashe mutane 6 a garin Aljinaru a jihar Adamawa. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kuri kuma zai shigo da shirin sana da rashin tayi. Baban gida Jibrin kuma zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran duniyar. Ɗaruruwan ɗaliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi yunkurin arcewa da safiyar yau Litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabun da ya auku a cikin dare. A yayin da ɗaliban suka yi yunkurin ficewa daga ginin, 'yan sanda sun rufa musu baya suna harba barkonon tsohuwa. Wakilin muryar Amurka ya ga wasu ɗalibai da aka kama aka tsare, waɗanda kuma aka ɗaure hannayensu da wayoyin roba. An bi da wasunsu ta gaban manema labarai a lokacin da ake ficewa da su. Tun da farko 'yan sanda sun ce suna kama ɗalibai akan cajin da ya danganci tada tarzoma. Babu tabbacin ko ɗalibi nawa suka rage a cikin ginin ko kuma nawa aka kama, haka kuma ba a san adadin waɗanda suka jikkata ba. 'Yan sanda a cikin dare sun yi gargaɗin cewa za su yi amfani da ƙarfi mai muni idan aka ci gaba da kai musu farmaki. Ɗalibai masu zanga-zanga sun yi ta arangama da 'yan sanda a ginin jami'ar da safiyar yau Litinin, lamarin da ya kasance tashin hankali mafi muni tun somawar zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati watanni 5 da suka gabata. Labanin ta ƙara tsunduma a cikin rikicin siyasa a jiya Lahadi, yayin da 'yan siyasa ke ƙoƙarin kafa gwamnati. Dubun-dubatan 'yan ƙasar ta Lebanon sun zagaya titunan birane a faɗin ƙasar suna nema a yi garan bawul ga tsarin siyasa. Masu zanga-zangar sun zargi shugabannin siyasar da cin hanci da rashawa, inda suke neman sake fasalin zamantakewa da tattalin arziki da kuma isassun ababen more rayuwa. Rikicin siyasar ya ƙara rincaɓewa bayan da tsohon ministan kuɗi Muhammad Safadi ya janye daga takarar neman mukamin prime minister. A wata sanarwa da ofishinsa ya fitar, Safadi ya ce kamata ya yi a sake naɗa prime minister mai barin gado Sa'ad Alhariri a kan mukamin. Hariri ya sauka a ranar 29 ga watan Oktoba bayan zanga-zanga ta tsawon makonni. A jiya Lahadi, Hariri ya ta'allaka zanga-zangar da rashin ingancin gwamnatin jam'iyyar shugaba Michelle Aoun, inda ya bayyana tsare-tsarenta da maras kan gado la'akari da rikicin da ƙasar take fuskanta. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Jagoran addini a ƙasar Iran ya goyi bayan matakin gwamnatin ƙasar na ƙara farashin man fetur a jiya Lahadi, lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako. Ayatollah Ali Khamenei ya zargi ɓata gari da lalata kayayyaki a zanga-zangar, wacce ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2. Kalaman nasa sun zo ne a daidai sa'ad da gwamnatin ta rufe yanar gizo a duk faɗin ƙasar ta Iran a ƙoƙarin daƙile zanga-zanga a kan ƙarin farashin man da gwamnatin ta yi da kashi 50%. A wani jawabi da ya yi wa ƙasar ta talabijin, Khamenei ya ce wasu sun rasa rayukansu, to amma kuma bai yi cikakken bayani ba. Haka kuma ya umarci jami'an tsaro da su gudanar da aikinsu. Bayan jawabin nasa, ma'aikatar binciken asirin ƙasar ta ce an gano manyan waɗanda suka kitsa tare da tarzomar, kuma ana ci gaba da ɗaukar matakin da ya dace. Zanga-zangar ta haifar da matsin lamba ga gwamnatin ƙasar ta Iran, yayin da take fama da takunkumin ƙasar Amurka da ke daɗa tauye ƙasar bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar makamin nukiliyar Iran da manyan ƙasashen duniya. A ƙarshe ƙasar Iraki kuma an kashe ɗan zanga-zanga ɗaya tare da raunata wasu fiye da 30 jiya Lahadi a wata sabuwar arangama a kan wata babbar gada a Bagadaza. A yanzu haka masu zanga-zangar sun mamaye gadoji uku da ke tsallaka kogin Tigris ya zuwa yanki mai cikakken tsaro na fadar gwamnatin ƙasar. Zanga-zangar da ta soma tun a watan Oktoba saboda ƙarancin aikin yi da ababen more rayuwa ta faɗaɗa ya zuwa zargin rashawa da rashin daidaiton arziki. Masu zanga-zangar na neman yin garan bawul na ɗaukacin gwamnati. Zanga-zangar ta kuma faɗaɗa a wajen birnin Bagadaza ya zuwa birane a kudanci da kuma tsakiyar Iraki, inda masu zanga-zangar a faɗin ƙasar suka toshe tituna tare da hana hada-hadar kasuwanci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, wasu mahara ɗauki da muggan makamai a kan raƙuma sun kai hari suka kashe mutane shida a garin Aljinaru a jihar Adamawa, wanda a baya ya shafa mayar da hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Lamarin da ya fitar da wasu mazauna jihar daga gidajensu suka nemi mafaka a wasu jihohi a cikin ƙasar. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana, wasu mahara ne a kan raƙuma suka jire mikiya a garin Aljinaru da ke da tazarar kilomita 35 daga garinsu a jihar Adamawan, inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe, kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki. Maharan na ko ɗauke ne da muggan makamai da kuma manyan bindigogi, wanda kuma kawai yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan Boko Haram ne ma suka sauya salo. Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar 'yan sa kai na maharba a jihar Adamawan ya ce sun kalu da kisan da aka yi wa maharbansu, da mako ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi.
Eh, gaskiya ba mu ji dadin faruwa da wannan abun, labari yadda ya faru mu gaskiya ba dadi.
Wannan zai sa gwiwanku su yi sanyi?
Ah, babu ko kadan ba zai sanyi ba, sai dai ma zai kara mana karfi ne domin kwantar da tarzo ma taimakawa hukumar tsaro. Sai taimako ka san kamar kuma maganar abun hawa har yanzu dai mutanenmu ba shi, domin muna jin labari na cewa dai an kawo ababen hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakonsa, domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko batiri da iri makamantar wannan aiki dai ba zai tafi yadda ake so ba.
Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka yi, kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa DSP Suleiman Yahanguroje ya ce tuni ma aka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga.
Bindiga su kuma su wanda ake kyautata zato masu wucewa, sai suka jiro cikin gonansa suna mai tadi, sai ya kiro wasu su zo su taya su su kore su. To su hudu suka tashi suka hau mashin suka tafi, su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan, sai aka same su an kace su gaba ɗaya. Aka ɗibi gawakinsu ta gefen son wani daji ta karka gefen zumunan maharba sun yunkuro domin su kamo wa'inda suka aikata wannan mummunan abu, sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike mai karfi.
Maharan nan sun zo ne a kan raƙuma, kuma wannan na zuwa ne a duk lokacin da ake kyautar zaton kan cewa mayakan Boko Haram suna sauya salo suna shiga sun ma shigo wasu wurare, kamar hukumomin tsaro mai kuke a Adamawa.
To yanzu dai mun ɗauki matakai wanda ya kamata sa mun naɗa kwamiti yanzu wa'inda za su taimaka su sassaya mana iyakoki.
Wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a, da bayanai ke cewa sun kafa sansanoninsu a kan wasu duwatsun jihar. Kuma kwa cikin kwanakin nan gwamnatin jihar Adamawan ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro, ko da yake kawo yanzu 'yan sa kai na maharba da sauran ƙungiyoyin sa kai ba kotuna da su ba. To ya ko me ya kamata ake yi wa waɗannan 'yan sa kai da ke taimakawa? Malam Umar Dan Kano wani manazarci ne a haka tsaro.
A gaskiya 'yan sa kai da 'yan bizilinta suna taimakawa ga harkar tsaro a ƙasar nan, saboda tunda ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar Boko Haram su ne kan gaba. Wanda nake ganin gwamnati ya kamata ya shi ne a ba su kulawa ta musamman, wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki, a ƙara musu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito ma abokan gaba, sannan kuma ya zama na ɗan allowance da ake basu an ƙara shi. So kaga idan ana samun haka za a samu kaimin karfin su zai karu saboda kaga an ba su kula ta musamman in gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu saboda komai yana da kyau zamana akwai goyen bayan doka ta san da zaman su so wannan ina gani a ra'ayina zai bada gudunmawa musamman wanda su a matsayin su na yan adam su ma za su tabbatar lalle an ba su kulawa ta wannan harka da suka mika rayuwarsu.
Malam Umar Dan Kano dan jarida kuma nazarci haka tsaro a Najeriya, Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Da fata an shakatar da wannan wakar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 12 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masarare assalamu alaikum. Hukumomi a Kano na shirye-shiryen bude kasuwar baje koli ta duniya karo na 40. A daidai lokacin da masana tattalin arziki ke ci gaba da fashin baki game da makomar makwabtan Najeriya biyo bayan matakin hukumomin kasar na rufe bodojin su na tsandauri. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali, dauke da ragama shirin. Madalla masu ware a ranar talatar makon gobe ne idan Allah ya kai mu za a yi bikin bude kasuwar baje koli ta duniya a Kano karo na 40 daidai wadda cibiyar kula da harkokin kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano wato Kasima ke shiryawa a kowace shekara. A bana dai cibiyar ta Kasima ta gayyato 'yan kasuwa da kamfanoni da cibiyoyin harkokin cinikayya daga kasashe kimanin 150 daga nahiyar Asiya da Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma gida Afirka. A hannu guda kuma a cikin gida Najeriya fiye da kamfanoni 500 ne ake sa ran za su halarci baje kolin ta duniya a Kano. Kamar yadda mataimakin shugaban cibiyar ta Kasima Ambasada Usman Darma ke faɗi.
Za mu fara baje koli in Allah ya samu na raye ranar 26 za mu bude ta. Za mu official opening kuma ranar 30 ga wata. Za mu rufe in Allah ya kai mu officially ranar 10 ga watan Disamba.
Tunda ka ce kuna shirye-shirye, akwai wani sauyi da muka saba ganin kasuwar baje koli da ake yi musamman a Kano din nan an ce bana shine karo na 40?
Gaskiya akwai sauyi da dama. Shi baje koli daman ba dan asiya asiyar ake yin sa ba, shi ma sai da sayarwa yana cikin abin da ake yi. Baje koli muhimmancin sa a ƙara wayarwa da al'umma kai bisa wasu sababbin abubuwa da suka shigo wanda al'umma za su yi amfana a kansa. A wannan kasuwa ta baje koli ta 40 hukumomin gwamnatin tarayya za su halarci wannan kasuwa. Za su ƙara wayarwa da al'umma kai irin abubuwan da suke gudanarwa don al'umma su amfana ga tsare-tsaren gwamnati. Akwai tsari da muka yi a lokacin da mu gudanar da semina a wannan kasuwa. Akwai abin da muka yi creating abin da ake kira business clinic. Za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa. da masana'antu da aikin gona. Za mu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba, arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa tamu.
Wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshenta ne ko kuma a wata rana aka keɓe?
Daga ranar da aka official opening.
A hukumance aka buɗe?
A hukumar aka buɗe kamar 30 ga wata. Za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata, za mu fara yi, za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata, za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata, za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata, sannan za mu rufe a tara ga wata.
Bayan ita wannan musayar ra'ayi da za a yi, wadda watakila shi ne a karan farko da kuka shigo a jadawalin ita wannan kasuwa, akwai wani abu sabo ne tunda muna maganar watakila sauyi da aka kawo na yanayin shirya kasuwa da tafiyar da ita?
Akwai hukumomi da muka yi magana da su a tsare-tsaren da suke yi, akwai hukumomin da za su ba da one stop shop kamar CAC. Za su ba da one stop shop a wannan baje koli, kuma mun roƙe su
menene one stop shop,
duk abinda za a yi a yi shi a lokaci guda. A ranar za a duba take, za su yi maka rijista, su cike duk abinda ya kamata, a sallame ka a wannan lokacin, za su baka certificate. Manufar hakan ƙara sauƙaƙawa 'yan kasuwa da al'umma wajen gudanar da kasuwancinsu. Dalili, idan duk abin da ake yi, ita gwamnati tana ƙoƙarin abin da ake kira ease of doing business, sauƙaƙa hanyoyi. To mu kuma a matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki, duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i, ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske.
Tunda kasuwar duniya ce, watakila mai saurare zai ayyana cewa za a iya samun baki daga ƙetare. Akwai wannan tsarin?
Akwai baki da yawa da za su zo wannan baje koli. Akalla muna expecting ɗin ƙasa kamar 150, wasu daga ciki ma kayansu ya sauka yana wannan filin baje koli.
Daga ina waɗannan nahiyoyi?
Akwai America, akwai Pakistan, akwai India, akwai Masar, akwai Bangladesh, akwai ƙasashen Afirka irin Senegal, Niger da Mali da makamantansu.
A hukumance za su zo ko kuma kana nufin kamfanoni ne daga waɗannan ƙasashen za su halarta?
Kamfanoni ne daga wannan ƙasashen za su halarta, akwai kuma waɗanda ƙasashen za su zo a hukumance.
Ambasada Usman Darma kenan, mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Yanzu haka kuma masana harkokin tattalin arziki daga ciki da wajen Najeriya na ci gaba da fashin baki game da makomar kasashe makwabtan Najeriya kan matakin hukumomin kasar na rufe bodojinsu na tsandauri. Dr. Sole Abdullahi ƙwararre ne a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar, kuma ya yi tsokaci game da wannan batu a tattaunawar su da abokin aiki Sile Mummuni Barma.
In dai zamanto ku ne za ku zuwa ku yi oda kayaki kasashe kamar Nigeria, ku je ku kawo kasashen ku da a saida, kenan ku ne za ku dandana ku da ku. Yau in kai in minista namu na kasafin kuɗi ya ce Nigeria za ta asara miliyar 40, in kayi da aka yi abin da mazata asara Nijar ya yi haka nan, saboda mu ne muke zuwa mu ɗebo kaya daga Nijeriya. In muka ɗebo kaya daga Nijeriya, masu kuɗin mu suka ɗebo kaya, za su zawa bakin iyaka su zo wurin kwastan ya ɗauki haraji bisa su, ka gane ko? Sannan gwamnati samu kuɗin shigowa. Kenan tunda wannan shigowar kaya nan Nijeriya babu ita, kenan tilas za a samu wannan gibi na kuɗi wanda ba za su shigowa ba cikin aljihun gwamnati, saboda 'yan kasuwan nan ba su kwaso kaya ba, ka gane ko? Haka kuma abinda gwamnatin Nijar za samu ta 'yan kasuwar da suke ɗauka kaya, musamman kaya mai ake ɗauka nan wurin wajen abinci ne, a ɗauki hatsi, a ɗauki dawa, a ɗauki wake, a kai busashe Nijeriya, ta nan ne kuma gwamnati ke samun kuɗi. To shi ma kanshi tunda an tsaida, kenan wani ma ana samun giɓi, kenan tili za a samu babban giɓi wanda ya hima wannan misali wanda gwamnatin Nijar ya bada. Shi yasa Barma, ya kamata mu yi takatsantsan mu ma kanmu kiyamun laili mu daidaita sahu saboda gwamnatocinmu su dauki matakai na cewa sun kirkiro ko kuma sun san bada hanyar kirkirowa kasashenmu na kamfanoni waɗanda suke sarrafa kayayyaki wanda ko da wani lokaci aka samu wata matsala da wata ƙasa ba za mu samu kaudin radadi ba na ganin wannan rihiwar da aka yi na abin boda ya ja min wani shari wani shine haka ka gani ana jan hankalin ƙasar Niger ta kowane fanni ya zamanto mun samu isasshen makamashi na wutar lantarki saboda kaga irin wannan hanyoyi ne wanda zai sawa mu da mu yi la'akari mu yi wobasawa mu ce a gaba akwai matsala saboda yau babu mamaki yanda kaga Nigeria nan ta dauke tarihi bodata haka za a tashi wata rana ba a hwata ya zamanto Nigeria ta hana Niger wuta ta lantarki shi yasa tun yanzu shugabannin kasashen mu ya kamata su hankalta da wannan su san cewa ya kamata mu ma mu zamanto muna da wato independent busa irin wa'annan abin kamar makamashin wutan nan kuma akwai halin yin shi ta yin makamashin wuta ta hanyar rana gashi nan muna da hilaye a tabarkalla alhamdulillah kasashen agar da kasashen tawa inda ake iya zawa a azar batalia ta fano wa'annan wato mu bayyana nan wanda to ana yin shi saboda mu zama independent mu zama muna da incin kanmu bisa harkar wuta paske wuta abu ne wanda ke da muhimmanci cikin tattalin arzikin kasa
wasu na ganin shi matakin nan na gwamnatin Najeriya zai iya sanya masu fasa kwauri bullo da wasu sabon dubaru ko kuma hanyoyi na fasa kwauri
to shi dan adam ai ba mahaukaci bane ba kun ba dabba bane dabba ce in ka rigo in ka zo ka ƙarme ta wuri ka gane ko ko mahaukaci ka hana shi wani abu baya da husaha baya da wannan lisahin na cewa ga irin kuma hanyar da zai kamata ya bi yau abinda aka yi ai shi yasa ma nake son in kwatanta maka cewa wannan kasafi da ko lisahi da gwamnatin Niger ta yi lalle gwamnatin Niger ita ce ba ta samu kuɗin wannan shiga cikin aljihunta amma yau su talakawa wanda suke bisa wannan boda wanda take da tsawon kilometer 2,500 ai su sun samu yanda suke sarrafa rayuwarsu sabon yanayi yayin da su kauce ma wannan dokoki wanda gwamnatin Nigeria ya dauka saboda ya hana su cin gajiyar su ta kowace safiya tunda akwai wanda ba su rayuwa sai da wannan in suka tashi ba su san komai ba sai da su je Nigeria su dauko wani abu su kawo cikin Niger in ka dauka kasar Tawa kasar Maradi kasar Difa da nan kasar Doso dukkan su in suka tashi akwai miliyoyin yan Niger wanda ba su san komai bancin su je Nigeria da sahi ita ce su shine abin dangantaka su na kasuwanci kuma ba abin da ya tsayawa su sun san yanda suke sarrafawa ai na gani kwanaki an yi wani rahoto jaridar Niger wannan ta gwamnati ta yi wani rahoto na kasar Kwani yanda mutane suke da maradi yanda mutane suke samun dubaru bisa motuna bisa jakkuna bisa kabu-kabu akwai hanyoyi da yawa wanda suke yi suna hudda ma kansu wato kisa ga garuda
so kuke abin ne mani su dille ne ne abin ka ba za ka ribi ne ne kudin ka in kuma ka za ji ka je wa to ka kashe ku ta hanya
masu rare karshen shirin da rashin ta yi na yau kenan yanzu a madadin ambassador Usman Darma na hukumar Kasima a Najeriya da Dr. Sule Abdullahi masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger sai kuma abokin aiki Suleiman Muni Barma Mahmud Ibrahim Kwale da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
to madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwale yanzu kuma ga kadan daga cikin sharhin jaridun Najeriya sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar ta ruwaito jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ne tana Allah wadarai da zaben da aka gudanar a jihohin Kogi da kuma Bayelsa a ƙarshen mako a sanarwar da kakakin jam'iyyar ta PDP Mr. Kola Olubodiyan ya fitar ya bayyana zaben da aka gudanar a waɗannan jihohi da cewa za su yi daidai ne kawai da zamanin Hitler a ƙasar Jamus ko kuma mulkin Samuel Doe a ƙasar Liberia jam'iyyar ta PDP inji
jaridar The Punch ta bayyana takaicin yadda jam'iyyar APC mai mulki ta maida hannun agogo baya a tsarin demokradiyyar Najeriya, inda a cewarsu take gudanar da mulki irin na kama karya. Sai kuma jaridar Blueprint a daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kawai yanzu dai bisa sakamakon zaben da ya isa hannun hukumar zabe a jihar Kogi na nuna cewa gwamna mai ci na jam'iyyar APC shine ke kan gaba akan sauran abokan hamayyarsa na jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar SDP. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo da data ruwaito masu sa ido na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin kungiyar ofisoshin takadancin ƙasashen waje a Najeriya na bayyana rashin jin daɗi da yadda aka gudanar da zaɓuka a jihohin Kogi da kuma Bayelsa. Masu sa idon wanda suka fito daga ofisoshin takadancin Austria da kungiyar tarayyar Turai da Jamus da Ireland da Netherlands da Birtaniya da kuma ƙasar Amurka, inji jaridar The Premium Times, sun bayyana fargaban yadda aka yi amfani da ƙarfi a wasu wurare wajen tursasawa masu zaɓe ko kuma sayan ƙuri'u da kuɗi da kuma sace akwatunan zaɓe. Sai dai masu sa idon na ƙasa da ƙasa, inji jaridar Premium Times, sun yaba da yadda masu zaɓe suka fito tare kuma da nuna sha'awarsu na gudanar da zaɓukan a jihohin guda biyu. Ita kuwa jaridar Guardian ta ruwaito ɗan takarar jam'iyyar PDP ne na gwamna a jihar Kogi, Alhaji Musa Wada, na bayyana rashin amincewarsa da sakamakon farko da aka fara samu na zaben da aka gudanar na gwamna a jihar ta Kogi. Jaridar Guardian dai ta ruwaito Mr. Wada na cewa zai ɗauka ƙara a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe da za a kafa a nan gaba. Sai kuma jaridar Disje dai ta ruwaito cewa ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamna da aka gudanar a jihar Bayelsa, Mr. David Leon, shine ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar ta Bayelsa mai arzikin man fetur kuma jiha ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan. Mr. Leon ya samu nasara ne a kan babban jam'iyyar da ke mulki a jihar ta PDP a ƙarƙashin ɗan takaranta Sanata Ronyi Diri, shugaban hukumar zaben na wucin gadi Professor Faraday Orumoyense, wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar Benin, shine ya bayyana wanda ya samu nasara a wannan zaɓe da aka gudanar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Kuma da lagai da Babangida Jibrin, yanzu kuma ga kaɗan a cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora, Kampala, Malam Maduro, Jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana game da zaben da aka yi a jihar Bayelsa da Kogi, haƙiƙa an samu kurakure. To amma irin abubuwan da ya faru a Kogi, haƙiƙa mun gamsu da yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe, sai dai abin da bamu ji daɗi ba irin yadda al'ummar ƙasa, al'ummar jiha suke kashe junansu sakamakon harkar siyasa.
Sunana Lawal Abubakar Godenga, wanda an kai sani da MD Lawal Mai Bulo Duniya Gidan Jidali General Enterprise Sokoto State Godenga Local Government. Zan bayyana ra'ayina dangane da zaɓen Bayelsa da an kai jiya. Babu shakka wanga zaɓe ya taho da sha'awa. Wannan ya nuna cewa al'ummar Najeriya daban-daban, musulmi da ƙabilu da kiristoci, suna zaɓen abinda sun ka gari musu mafita.
Assalamu alaikum, BOA mai magana Alraf kana gaisuwa babban Auditor General na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina taya Aliyu Mustapha Sokoto samun mukamin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka da fatan Ubangiji Allah ya sa a yi lafiya, Allah ya sa a gama aiki lafiya.
To waya da lafiya, gaba da aiko mana sakonnin nan. To lokaci ya kai kuma mu kawo muku takaitattun labaran duniya.
To baba, ɗaruruwan ɗaliban da suka killace kansu a wata jami'a sun yi yunkurin arcewa da safiyar yau Litinin daga ginin da suka mamaye bayan artabun da ya auku a cikin dare. Labanin kuma ta ƙara tsunduma a rikicin siyasa a jiya Lahadi, yayin da 'yan siyasa ke ƙoƙarin kafa gwamnati. Dubun dubatar 'yan kasar ta Lebanon sun zagaye tituna, wato na birane a fadin kasar, suna neman a yi garan bawul ga tsarin siyasa. Jagoran addini na Iran ya goyi bayan matakin gwamnatin kasar na ƙara farashin man fetur a jiya Lahadi, lamarin da ya haifar da mummunar zanga-zanga a ƙarshen mako.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. da zamani din kowa da kowa don sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyi na da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ya bada umarnin Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.